Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba ya kuma kere ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Ga cikakkun labaran duniyar. Fasfon namba Amurka da kasar Turkiya ta sake shi bayan ya yi zaman gidan yari tsawon shekaru biyu. Ya gurfana a gaban shugaban Amurka Donald Trump a ofishinsa na Oval Office a fadar White House a jiya Asabar, kuma ya yi wa shugaba Trump addu'a Allah ya ƙara masa hikima. Andrew Brunson, malamin addinin Krista, ya kuma bayyana matukar farin cikinsa ga matsin lambar da gwamnatin Amurka ta yi wa Turkiya har ta yi nasarar kwato shi. Brunson tare da iyalansa a ofishin shugaban kasar ya ce suna gode wa wannan gwamnati, kuma suka ce lallai gwamnatin nan ta yi musu yaki. Trump ya ce mutumin da ya fito daga gidan yari a Turkiya tsakanin sa'o'i 24 ya tsinci kansa a cikin fadar White House, lallai wannan babban al'amari ne. Trump ya gode wa shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan akan sake Brunson, yana mai cewar babu wani kuɗin fansa da Amurka ta baiwa Turkiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Asabar cewa baya jin daɗin abin da ke faruwa game da ɓacewar ɗan jaridan Saudi Arabia Jamal Khashoggi, yana mai cewa ta da yiwuwa an kashe shi. Khashoggi, wanda rubuce-rubucensa suke sukan lamiri ga Yarima Muhammad bin Salman, ya ɓace ne tun lokacin da ya shiga cikin ginin ofishin jakadancin Saudi Arabia a birnin Istanbul a ranar biyu ga wannan watan Oktoba. Ya kamata ya zuwa yanzu mu san abin da ke faruwa, ya ce da farko wannan shine abin da muke tunani saboda mun zaci ba a kashe shi ba, amma tana yiwuwa abubuwa sun bace saboda irin batutuwa da muke ji, in ji shugaba Trump yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Shugaban na Amurka Donald Trump ya yi kashidi cewa akwai jan kunni mai radadi ga Saudi Arabia idan har aka tabbatar da an kashe ɗan jaridan Saudiyar a cikin ofishin jakadancin ita Saudiya a Istanbul a ƙasar Turkiya. Wasu fashewa guda biyu a garin Baidoa na Somalia sun kashe akalla mutane 15, kanin wasu 30 kuma suka jikata. Ministan watsa labarai a jihar Kudu maso yammacin ƙasar, Ugas Hassan Abdi, ya ce wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu ne suka kai wannan harin yayin da suke saye da damara dauke da abubuwan da ke fashewa. Ya ce jami'ai na ci gaba da tantance mutane da fashewar ta shafa. Kungiyar ta'addancin Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida wacce take rike da wannan yankin Baidoa tsakanin shekarun 2009 zuwa 2012 kafin dakarun gwamnatin Ethiopia ta kore su daga wurin, ta dauki alhakin kai wannan harin. Wani da ya sha da kyar ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wani dan kunar bakin wake ne ya jefa gurineti a wani wurin cin abinci da jama'a suka taru, ya kashe akalla mutane 5 kuma ya jikata wasu da dama. Ya ce matashin ya tinkaro su ne kuma jefa musu wannan gurnetin a cikin wurin cin abincin da ke jike da jama'a. Ya ce an dai harbi maharin kafin ya tada bam ɗin da ke jikinsa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla mutane 13, wasu 21 kuma suka ji rauni a wani harin da aka kai a wurin taron gangami na zaɓe a yankin arewa maso gabashin Afghanistan a jiya Asabar da rana. Jama'ai a lardin Takar sun ce galibin mutanen da harin ya rutsa da su fararen hula ne, sai dai wasu 'yan sanda biyu da suke ciki da kuma wani jami'in hukumar leƙen asirin Afghanistan ta NDS. Mai magana da yawun 'yan sandan lardin Takar da ake kira Halil Asir ya ce wasu abubuwan fashewa da wata Babur ne ta dauko ne suka taro tsaye a cikin taron jama'a inda Nazifa Yusuf yar takarar majalisar dokoki a zaben kasar take taron gangamin ta sai dai harin bai taba ita yar takarar ba sama da mata 400 ne suka shiga takara a zaben majalisar dokokin kasar wanda za a yi a ranar 20 ga wannan watan Oktoba sama da mutane 2500 ne suke fafatawa a zaben kujerar majalisa 249 sai dai an kebe wa mata kujeru 68 wanda su kadai ne za su yi takara a kansu Amurka da Taliban sun yi wata sabuwar zama ta huska da huska a cikin wannan mako a Qatar inda bangarorin biyu suka ci gaba da tattaunawa akan maido da zaman lafiya a yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 17 ana yi Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa shirin zabe ko nadi wanda ke duba lamuran da suka shafi zabe don gano adalci ko korafi a mulkin demokradiya na ku sabon madugun shirin Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar Dan kafa da rashin jituwar siyasa sun jawo APC a jihar Zamfara rashin samun damar tsaye da dan takarar gwamna amma yalkwatar jam'iyyar ta ce sam za ta mika sunayen yan takarar ba mukami na shugaba matasan APC Arewa maso gabas ne bayan nasarar zaben fidda gwani a zaben majalisar wakilai daga Taraba ba yanzu Kasimu Mai Gari lokar zaben SAC da wasu ke cewa yayi musu sakiyar dabaruwa a wasu jihohin sun ce haka za su sake maimaitawa dan takarar APC Inuwa Yahaya zai shigo filin me ya kawo mai neman takarar dan majalisar dattawa daga Bauchi ta Arewa Abuja yana rike da takardu da bitar nasarar da yake ya samu amma ba a sanar da sunan sa ba waɗannan da kuma akalla yadda ɗaya daga ƴan takarar PDP na majalisar dattawa daga Kaduna da ya faɗi zabe amma yana murmushi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah mun ba ku labarin dalilin da yasa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce lokaci ya kurewa APC a Zamfara wajen mika sunan dan takarar gwamna saboda rashin gudanar da zaben a wa'adin lokaci na 7 ga watan nan ga ma bayanin kakakin hukumar Aliyu Bello
dangane da zaben fidda gwani a jihar Zamfara tuni hukumar zabe ta tura wa jam'iyyar APC takardar shawara ko gargadi cewar muddin ba an riga an kammala zaben fidda gwani zuwa ranar 7 ga watan Oktoba ba to dama ta wuce mata
nan take dai shugaban APC Adam Rashimole yace za su mika sunayen yan takara daga Zamfara dan wa'adi bai wuce ba kuma ma don fayyace matsayar sakataren walwala na jam'iyyar Ibrahim Masari yace za su bi duk hanyar da za a karbi sunayen
muna ganin cewa ba hankali bane ba ko ba burgiya bace ba ba demokradiya bace ba kawai dan muna gan abu da dan takara mai goyi bayan aje a zubar da jinin mutane wancan ma na farkon an wajen kusan mutum shida sun mutu a jihar Zamfara so shikenan saboda kawai kada hukumar zabe ta ce mana mun yi taron fitar da gwani mun kasa shikenan sai mu ce aje a ci gaba da yin zaben nan ko da za a kashe rayukan duk mutanen da ke Zamfara to ba zai yiwu ba
yanzu idan kuka mika sunayen nan ko kuka mika sunan dan takarar ku na gwamna hukumar zaben ta ki karba me za ku yi
ai ba ta yi zata ce ba ta amsa ba kuma zabe waɗansu mutane suna son su yi amfani da ita za mu je kotun ya yi shin yanzu mun san inda suka nufa amma dai za mu je kotu don mun shari'ar ta kama mu birki in har mun kai musu ci ba su amsa ba
za mu jira mu ga yadda za ta kai a tsakanin hukumar zaɓe mai zaman kanta da jam'iyya mai mulki Kasimu Mai Gari shine shugaban matasa na APC Arewa maso gabas da ya samu nasarar samun takarar majalisar wakilai daga Taraba ya ce mukaminsa bai masa tasiri wajen samun tikiti ba
akwai dan uwana shi ma shugaban matasa na bangaren Arewa maso Northwest me ake kiran shi da wasu kasani ba Fulatani kuma Arewa maso Yamma ya nemi takarar nan bai samu ba inda amfani da kujera ne zai sa kowa ya samu to da shi ma ya samu ba wani abu bane jama'a na ne suka yadda da ni suka amince suka fito suka zabe ni da Allah ya kaddara zan samu
akwai wanda ya tsaya takarar nan a yankin Donga da Takum da Usa Comrade Murtala Garba ya rugo nan ofishin sashin Hausa yana cewa kana da hannu cikin da ka taimake shi da ya samu nasara ya ci kuma sai aka ture shi aka kawo sunan wani wanda yace na uku ma yazo
ni ba dan Takum bane ba dan Donga bane ba dan Usa bane ni dan Northern Taraba ne ni dan Jalingo da Yoro da Zinnai takara don haka ni a matsayina dan takara ba wanda zan iya taimakawa don nima ina fadin kaina.
Shi wanda ka kayar a takarar nan ya nuna bai dabari da mataki na gaba yanda za a dawo masa da nasararsa ko kujerarsa.
Mu tara muka yi takarar nan, in mutum ɗaya ya ce bai gamsu ba ko biyu yana da haƙƙi, amma dai abin da nake cewa ya bi ka'ida wurin neman haƙƙin shi.
Ya za ka yi ka ba wa kai da kai nasara kake ba wa wani hanyar da zai biyo ce, ka'ida zai biyo ce ta wuce hanyar da zai biyo ture ka kai ma daga mukami ya samu.
To ai ba ina zaune zai zo ya hauni da duka ne? Ba zai zo ya hauni da duka ba. Ai ka'ida ne nake cewa ya rubuta kokinsa ya kai ga kwamiti da shugabannin jam'iyya suka kafa na sauraron wannan kokin.
Ko dai mukamin jam'iyya baya ba wa mutum nasara, APC ta ba wasu daga 'yan majalisar dattawa tikiti kai tsaye ba habayya. Musamman Shehu Sani da hakan ya cunzura gwamna Nasiru ɗan Rufa'i da baya ɗanyen ganye da sanata.
Ba daidai ba ne, yaudara ne da cuta. Ka san dama ba za ka bari a yi takara ba za ka ba wani tiket. Ka bari mutane su je su ɗauki kuɗinsu su sayi fom su je a yi musu screening a kowane suka kwana biyu uku nan Abuja ana tantance su. To me amfanin? Ai gari tun farko a ce mun faima wa'annan alƙawari ba za mu yadda a kada su zaɓe ba, don kowa sai ya zauna gida ba sai ya yi ɓannan kuɗin shi ba. Kwanan nan ne aka fara wannan ƙoƙarin yin mulkin kama karya ɗin, kuma dole a tsaya a yi tunani a daina yin shi, domin gaskiya ana kawo mana matsaloli wuraren da babu su. In aka bari aka yi zaɓe tsakani da Allah, wanda ya san ya ci ya ci, wanda bai ci ba in ya san an kada shi tsakani da Allah babu wani ƙorafi ba faɗa. Jam'iyyar nan babba ce, in muna da gwamnati wanda ma ya fada zaɓe za mu iya samun wurin da za mu maƙala shi. Amma irin wannan abu wanda a zo a yi ma mutane zalunci bai kawo zaman lafiya bai taimakorin cin zaɓe. Yanzu Shehu Sani da ya kada wanda na ba goyon baya, yanzu me yasa yake jin tsoron aje ai zaɓe? Me yasa sai a hana kowa zaɓe sai shi? Ni bana bakin cikin wani ya ci zaɓe. Duk wanda al'umma suka zaɓa zaɓen Allah ne, kuma zan ba da goyon baya. Amma aje ai zaɓe domin in san waye mutane ke so. Ni abinda kawai nake roƙon jam'iyya su yi la'akari da shi su yi kenan. In kuma ba su yi haka ba, to muna cikin matsala domin muna ɗaukan kujerunmu ne wanda za mu ci zaɓe kila mu ba wasu jam'iyyu a kotu.
A zahiri dai APC ta ɗau matakin ne don saka wa 'yan majalisar dattawa da ba su ya shiga da Bukola Saraki ba, don haka ya taimakawa rinjayen jam'iyyar. Mulika batun zaben SAC da wasu ke da ra'ayin in ya yi amfani a 2015 to ban da 2019. Dan takarar APC a jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce suna nan kan wannan loga.
Jam'iyyar APC jam'iyya ce tsaftatacciya, kowannen mu a cikin zakaran gwajin dafi ne. In Allah ya yarda, a inda muka tafi a tsarin nan da fahimtar da muke da shi da haɗin kan da muke da shi, SAC za mu yi APC daga sama har ƙasa. Mu kawo shugaba Muhammadu Buhari ya dawo. Muhammadu Inuwa Yahaya ya kafa gwamnati a jihar Gombe. Duk sanatocin mu su zo, reps din mu su zo, House of Assembly su zo, to wannan shine sai mu yi sama da ƙasa da yardan Allah, kuma za mu yi wannan. Mu zuba mu gani
zuwa yanzu ka gamu su da yadda hukumar zabe ke takarawa ta.
To abubuwan da nake gani, hukumar zabe kanta tana canza tsari da fasali. Wannan tsari yana kwantarwa jama'a masu son zabe ko kuma wanda suka kai su zabe, to abinda ba su kwanciyar hankali. Amma duk da haka yana da kyau a dinga duba domin tuna ba shi ne roko a waiwaita a tuna kurakuran baya domin a yi gyara. Hasali ma dalilan da suka sa na bi kadin jama'a, domin an tsaye da ni takara mun yi zaɓe, zaɓe na gaskiya ga halamu ga komai, amma aka je garin rubutu aka tursasa jami'an tsaro suka ba da haɗin kai, wasu suka cutar da mu aka kwace mana nasarar zaɓe. To don haka wannan su ne abubuwan da ya kamata a tsaya, kuma in Allah ya yarda talakawa kunnensu sun ji mun musu hudu ba sun dauka da a kasa a tsare a raka.
Abauci kuma Usman Tugga ne da ya gwada takarar majalisar dattawa daga arewacin jihar ya zo ya karanta min wannan sakamako bayan ya mika kofin korafi APC da ya ce an sanar da suna abokin takararsa ne.
Yanzu in ka duba kaman gamawa local government, ni ina da kuri'a 20,000, shi kuma Adamu Bulgajiwa yana da 234, ga sunan ga zaki ni ina da 12,000, shi yana da 108, ga shirin local government na da 11,100, shi Adamu Bulgajiwa yana da 367, ita ga dau local government shi yana da 6,000, ni kuma ga nan ina da kuri'a 14,000. Haka dai zamu ta tafiya zan iya nuna duka wayannan kuri'un. Local government din da ya ci kwaya ɗaya ce local government din shi katagun local government, inda shi Adamu Bulgajiwa ya samu 700,000, ni kuma nazo na 2,600. Saboda haka wannan abu ne wato abun mamaki a gare mu, tunda duk duniya ma ta riga ta san mu muka ci zabe. Akwai 'yan committee din su kansu mun yi magana da su, sun ce umarni a gaba su cewa su je su ce Adamu Bulkacewa ne ya ci zabe.
Wai ne ba su wannan umarnin?
Sun ce chairman din jam'iyyar Adamu Tsohon Wale shi ya ba su wannan umarni cewa a sashi Adamu Bulkacewa. So wannan a wajena ne abun mamaki ne kwarai da gaske.
Mun tunga yanzu ka dauki jam'iyyar APC.
To abun nan dai yana bayan mamaki. Ni dai yanzu kaga ina tafiyan nan tun 2006 a ANPP. Na zo na yi tafiyan nan na yi takara a CPC. Na dan majalisar wakilai daga gamawa local government an murde mana zaben mu PDP ta mana abinda ta ga dama lokacin mun yi hakuri mun zo mun shiga APC so abu ne abun mamaki a wajen mu a ce wai jam'iyya da muke cewa mu ne ɗan adalci da gaskiya da kwatan kamantawa abin da ya kamata a ce kuma mu a jam'iyyar mu ana irin wannan sannan akwai korafa dewa daga gani mutane suna ta korafi cewa jahohi daban-daban ana cikin irin wayannan matsaloli wannan ya ci an kwace wannan abubuwan namu dai ba dadi ko kana
haka fa sai a jira ga yadda kwamitin duba korafin ABC gargashin Farfesa Osumbo zai warware takaddama ko ko za ta kai ga zuwa kotu barista Ibrahim Bello da yake mutakarar dattawa a PDP a jihar Kaduna ko bai samu nasara ba ya dawo Abuja yana murmushi
in cancanta ne na cancanta saboda ina da ilimin da kuma na taba zama a wannan wuri so don haka in rabo na ne zan samu in ba rabo na mun yi ba zan samu ba da kai sa ba zan samu ba saboda mun yana da rayuwa tana ta mamaki amma duk wanda yake irin wannan mugun wasan bai san lafiyar kanshi ba bai cancanta ma kanshi ba to babu shakka kashin Aliyu ka sakin daga gudun sakamako ka ji mutum an nemi shi asibiti wannan gaskiya
mai kawo mutum lafiya kuma a ce
eh to ai harkan siyasa sai da lafiya dan babu yanda za a yi kana manage ka je ka irin wannan mugun wasan saboda da dama ka ga yanzu aka zan fi daga wasu sai haizu asibiti wasu asibiti suna ana neman ba kowa zai san amma mutum ka takara mun san suna na asibiti yanzu saboda mene sun ga sun yi asara suka sa abin suka bar a cikin duhu wanda ba jami'a ne cike gaba wannan kwandala amma ka je ka bayar ko san bai bukata
mamaki kana ba da shawari duk dai mai hawan jini ko wani bai guji shiga harkar
siyasa to idan kana da hawan jini kana wani ciwo ai ba sai ka gaya ma kanka ba kuma zuwa zo ne gaya maka ba kai ka san cewa lafiya shine nan ba komai a rayuwa
za mu rufe shirin da ra'ayin shugaban majalisar ƴan takara na APC Bashir Muhammad Dala da yace in ba ba su hakuri ba za su dau mataki mai tsaurin gaske
to mun gama walhalu mun yi komai sai ka zo kan gaba ta ƙarshe sai a ce maka ka je kai hakuri
kai ba amma kai ga yin zaben da kai ba aka ce ka dakata
ba amma kai ga yin zabe ba aka ce mu yi hakuri kuma wannan abin karfa aka yi mana ba wai an ce mu je mu yi hakuri bane ba a'a akwai wani makoma da aka shirya mana za a nema mana ko wani abu karfi ne za a nuna maka na baka isa bane ba wanda kuma dole idan ma baka hakuran ba in an je filin zaben kuna can ka tara mutane ana zaben sai ka ce war an yi announcement wani ya ci zabe
nawa ne ma form din na nema tsayawa takara sai waje su wakila APC
naira miliyan 3,850 ne sannan jihar ka zaka je ka bata naira 350,000 local government zaka bata naira 30,000 a duk wayannan abubuwan da mutum yake yi kokarin da za a bashi ya je jarba sa'a saba ko Allah zai bashi nasara sai a ce mishi ya tsaya so ina ganin wannan ba demokradiya bace ya kamata gononin mu da shugabannin mu baki daya a tsaya a duba wayannan al'amuran
idan har ba a ba ku hakuri sosai yadda ya dace ba sai kuka ba da shawara ya zabi shugaba Muhammadu Buhari amma sauran kujerun za ku san yadda za ku yi
ita kungiya da kike gani ba magana take da yawan mutum daya ba idan magana take da yawan mutum daya idan an zo an ce masa ya hakuri shi ya hakura ai ko waɗanda su kuma suna cikin kungiyar waɗanda ba lalle bane su gamsu da kai in ka ce su ya hakura su hakura ai
siyasa dai ko da adalci ko da magudi mutum daya ke hawa kujera ya samu kyawawa ko munanan fadawa da wannan muke nada tabarman shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah ni da ni shirin na gabatar Nasura da Mailika yake cewa wassalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
ranar 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ta jami'ar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar zaman lafiya da ake kira World Peace Day a takaice aka gudanar da bukukuwan tunawa da irin waɗannan ranaku ne dai a duk faɗin duniya baki ɗaya wanda mafi yawa jama'a kan yi tilawar irin nasarorin da suka samu wajen faɗakar da jama'a don samun zaman lafiya mai daurewa da kuma mahimmancin zaman lafiyan kanta an dai gudanar da bikin wannan ranar ne na musamman a jihar Borno jihar da ke fama da matsalar rigingimun 'ya'yan kungiyar Boko Haram kuma ita ce kaɗai jihar da ke makwabta da ƙasashen Afirka Afirka uku a duk fadin Najeriya, wanda ta haɗa da Niger da Kamaru da Chad, wanda hakan ne ma ya sanadiyar wazuwar irin waɗannan rigingimu na ƙungiyar Boko Haram ɗin zuwa makwabtan ƙasashe, ganin cewa jihar na da iyakoki da waɗannan ƙasashe waɗanda ba su wuce shida ba. Amma wasu rahotanni na nuni da cewa ana da mashiga fiye da 1,272 akan iyakokin waɗannan ƙasashe, da babu jami'an tsaron da za su iya sa ido kan irin abubuwan da ke gudana kan waɗannan iyakoki. Wannan biki na wannan shekarar dai ya samu halartar manyan jami'an tsaro da shugabannin al'umma da ma kungiyoyi masu zaman kansu, wanda kowanne ya dinga fito da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi na samun nasarar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ake fuskanta na tabarbarewar tsaro a wannan yanki. Madam Hilda Wachungere ita ce jami'in da ke kula da harkokin kare aljibi al'adama na hukumar UNHCR da ke garin Maiduguri. Gama abin da take cewa,
the UN Security Council has deployed a number of peacemakers to over 15 peacekeeping operations around the world. We have more than 100,000 blue berets and civilian staff who are serving in the field to build and to keep peace. The Secretary General is involved in trying to unite world leaders and those from conflict areas to address some of the most serious challenges, which include the conflict that we're having in Borno, the ongoing conflict with the Boko Haram.
Ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya sun ɗibi kusan ƙungiyoyi guda 15 da za su dinga tabbatar da wanzar da zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya. Muna da fararen hula fiye da 100,000 a ƙasa wanda za su tabbatar kuma su gina zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya, ta ce Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yana ciki kuma yana ƙoƙarin ganin yadda zai haɗa kan shugabannin ƙasashe, musamman ma waɗanda ke fama da tashin hankula, ciki har da ma tashin hankalin 'yan ƙungiyar Boko Haram na jihar Borno, don mu tabbatar da dawo da zaman lafiya a wannan yanki. Samira Usman Ilyas, wata matashiya ce da ke aiki da kungiyar matasan nan da ake kira Youth Federation for World Peace, wato kungiyar matasan wanzar da zaman lafiya a duniya baki daya, ta da soma ne da matsalolin da su 'yan mata suke fuskanta, musamman ma a wannan shiya.
Ina wannan kula da fannin gender based violence shine wanda mata da irin aikaci zarafin su. Gaskiya dai ba wai wani abu bane wanda ake jin dadin shi, kuma muna kokarin hana karewa ko hanawa ko kuma duk wanda ma ya same su mu farfado da martabansu, saboda kar su zamanto irin a gari ana kallon kaskanta su, kuma ana musu kallon they are not important. Cases da yawa suna kasa, kamar yanzu ma latest wanda zan ce maka yana trending shine a social media, ana cewa mu 'yan mata ma wanda muke aikin humanitarian kamar aikin NGO wannan, ana tura mu kauye-kauye, an kawo report akan cewa akwai wanda sun yi ciki da sauransu. Iyayenmu ma ba sa jin dadin magana nan. To a anguwa ma idan an san kana aiki NGO wannan, ana muka kallo wani iri kamar kana tafiya, kana zuwa gari, kana lalata da sauransu. Bacin kai kuma aiki da zuciya daya kake yi, kana zuwa ka taimaka wa mutane ne. Amma dai duk da haka ba za a ce duka an zama daya ba, baka san niyyar wasu ba. Wasu suna yi ne saboda yafi karfin su, wasu kuma suna akwai abin da ake cewa survival sex, wasu wannan shine hanyar cin abinci.
Suna bada kansu ne saboda su samu abin da su ci.
Yawwa, kamar wasu level of yanda suka aka fi karfin su, ko kuma a ce insurgency wannan ya same su, hanyar cin abinci ma ba su da shi. Wani to zaka gani za a zo ne su a ce musu ku zo za a baku aiki, za su zo su karɓi aiki, suna yi amma suna bayar da kansu. Bayan da za su yi wani abin ya fi karfin su, ya zama musu dole ne, haka ne hanyar cin abinci.
Malam Aminu Ado dai shine shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na jihar Borno. Ka kuma yadda yake kallon mafita kan wannan lamarin?
Make sure that we start building peace right from our homes. If as a family man you are not ready to love your family, love your neighbors, love people around you, there will be no peace.
Yace za mu so mu gina zaman lafiya ne tun daga gidajenmu. A matsayinka na magidanci, dole ne ka tabbatar cewa ka zauna da iyalinka lafiya, da makwabtanka, da ma waɗanda suke kewaye da kai. Idan baka tabbatar da hakan ba, ba yadda za a samu zaman lafiya. Malam Alfaki Idris Dauda dai shine shugaban kungiyar nakasassu na jihar Borno, wanda ya bayyana irin matsalolin da suka fuskanta sakamakon wannan yanayi na rashin zaman lafiya, da kuma irin sassauci da suka so mu samu a yanzu.
Gaskiya lokacin da tsaro ya kai tsaro a daidai da mutanenmu suna tafiya akan keke, ko da makafi da suke da wannan sandunan, sai kaga ya an sa su a layi ko irin wannan daga hannu. To akwai ma wani wajen da in ya kai ya kawo za ka ga ana soke guragun ma kan keke ne cikin nasu to gaskiya irin wannan abin yana tada mana hankali fiye da yanda kake tsammani
amma ganin cewa kai ne shugaban su yanzu ba shugaban wasu wannan kungiya nan ka sassuna jahar Borno
na'am
na'am to yanzu kamar kana gani an samu saukin wannan lamari na matsalar tsaro ko kuma har yanzu akwai shi
a gaskiya a yanda muke ciki a yanzu alhamdulillahi wannan tsananin takurawan Allah ya kawo mana sauki
comrade Lucy yana dai shugaban wata kungiyar mata ce dake jahar Borno da ake kira Women in the New Nigeria wanda kuma ke harka da abin da ya shafi harkokin mata a fadin kasar baki daya
mace ita ce gida yau idan an kashe da mace ce an kashe mijinta mace ce ya sa mata sun shiga talauci sun shiga wani halin kakanika zaka gari da ma mace ce wayan su maza ka san ba sa son matan su su yi aiki sun bar su cewa su mata ne za su zauna gida ba su da abin da za su yi so da wannan abin yazo ya faru kaga zaka fara sabon rayuwa ga yara maybe guda 8 mai gida ya bar mata dole ne za ta shiga wani halin kakanika talauci ma ya kawo mata kuma nazo na je ina aiki a jikwa naga wani abin da ya bani abin mamaki a cikin wannan abubuwa zaka ga cewa maza a can zaka ga namiji yana neman macin da tana da takardar da zai samu abincin da zai ci
wato aure koya
kwarai aure mu muna yin shi ranar asabar ko kuma ranar lahadi anan amma a can kowane rana ko ranar monday zaka ga na fita na je aiki a me ba zan manta ba sai naga cewa ana ni na daukar fara rasuwa ne sai aka ce mai auren kati ne
kamar rudu zaki sanin adadin mata da kamar suka rasa a mazajin su yanzu aka a jahar Borno
wai wanda zai ga maka cewa ga adadin sai da yi shi na ƙarya
sai dai Alhaji Idris Mamman Dukwa wanda kuma ya kasance dan siyasa yace matsalar amfani da bandiga ba shi zai kawo ƙarshen wannan yanayi ba
matsalar da muke da shi mutum ɗaya ba zai gyara ba sai ka kawo kowa da kowa federal government ne da mutanen Borno ne mata yara manya da shugabanni dole mu zauna bindiga ba bindiga ne zai gama yaki mana na Borno ba sai dukkan mun koma mu samu aika ma da yaran mu mu samu su makaranta kowa ya samu abinci talaka ya samu kwanciyar hankali ya samu so ya samu gida asibiti rashin lafiya a samu that's only thing kowa in rayuwarka ka san cewa akwai abu yi babu da zace ka yaro je ya dauka wani bindiga ya shiga daji ba
ganin cewa ana zargin wasu matasa yan bangan siyasa dake haddasa wasu rigingimu da ke faruwa a kasar hakan yasa na tambayi karamin ministan ayyuka da makamashi na tarayyar Najeriya wato honorable Mustapha Baba Shehuri ko yake kallon irin wannan matsalar
ba daidai bane matsalar da muka samu kanmu a ciki irwa man abuna tafiya da yake wanda za a amfani da yaro a jayi siyasa a za a bar shi a koya mishi halin da ba daidai ba ya kamata gwamnati ne zai dauki mataki ta tabbatar cewa ba ya amfani da matasa ne an ba ta su an jefar da su ba wannan goyon baya kuka ne a yi amfani da matasa
shi ma dai kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chukwu ya gargadi 'yan siyasa da su guji amfani da matasa da kan dauki makamai yayin da suke nuna goyon bayan su ga wani dan siyasar
with the current things like axes, cutlasses, knives, bows and arrows and all manners of dangerous weapons and some of them are seen visibly you know under the influence of drugs
yace mukan kansu kamar da adduna da cutlass da wukake da kori da baka da ma wasu dai munanan makamai da kan yin raunata jama'a kuma daga kana ganin wasu su ma zaka san cewa a cikin maye suke dan haka na gargadi dukkanin yan siyasa su za ku nuna magoya bayan su da su guji amfani da irin waɗannan makamai da ka iya jefa mu cikin wani tashin hankalin sai dai matawallin Borno Alhaji Ibrahim Kashin Imam yace al'ummar jihar Borno sun samu kansu cikin halin gaganikayi sai dai a halin yanzu an dan samu sa'ida
cikin shekaru kaɗan da sun wuce wannan ba zaman lafiya ba sana'a ba karatu magarantu duk an rufe ba noma ba wanda yake zuwa gona kamar local governments 20 cikin 27 na wannan jiha din aluban gabaki daya sun kaura ba sa ma iya zama a garurukan su da kauyukan su kowa ya gudu kowa yana zaman hijira wayansu mafi yawa cikin garin Maiduguri muna da president godiya yanzu an samu zaman lafiya a jihar Borno wannan matsala na wanda an samu an ci karfin shi.
Na kuma tambayi ambassador Ahmed Shehu wanda ya kasance shugaban gamayyar kungiyoyi na jihar Bondo kuma jakadan wazar da zaman lafiya, ko wace hanya za a bi na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsalar?
Gwamnati tana kokari amma still muna kira ga gwamnati ta ƙara kokarin ta, because ainihi role din kowane gwamnati ta ga cewa ta kare ran mutane shine babban abin. Kokarin su suna yi amma za mu yi amfani da wannan dama na She Wolf Tuesday, yadda kowa yake a duniya mai kira ga mutanen nan su kan cewa su yi hakuri su aje bindigogin su a zauna a tattauna. A duk duniya ba inda in ka tada hankali kai baka samu kwanciyar hankali ba, wanda ka dame shi shi ma ba zai samu ba. So muna amfani da wannan dama akan su yi hakuri su zauna, su zo a zauna a teburi a ga cewa an samu zaman lafiya.
Yanzu dai shekaru 70 kenan da ware irin wannan rana da majalisar dinkin duniya ta yi na sanawa da zaman lafiya da ake kira World Peace Day, wanda kuma al'umman Najeriya da ma duniya ke fatar cewa an samu da wannan zaman lafiya don ci gaban al'umman duniyar baki daya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can anjima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
La meilleure musique et les dernières nouvelles.